Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana. Kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Wa sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bukatar zaga kaddamar da binciken akan manyan abokan adawa na jam'iyyar Democrats a bayanan da wani jami'in diplomasiya ya bayar. Haka nan kuma za ku ji cewa kasar Turkiya za ta tuso kiyan wani dan Amurka da take zargi da kasancewa dan kungiyar ISIS. Da kashe kuma babu alamun an samu nasara tsakanin tattaunawar da aka yi tsakanin Donald Trump da kuma takwarar aikinsa Recep Tayyip Erdogan.
To kanin labaran kenan. To ko ta yaya aka damke wani mai yunkurin siyar da dan sa na cikin sa?
Sai muka yi shigan burtu ya je ya kawo yaron aka yi ciniki za a bashi $1 million. Sai aka ce to kudi kake so a baka ko ko kana son a baka check ne? Sai ya ce shi yana son a bashi wuri na gugan wuri. Sai aka ce to je ka kawo jakar. Shi ne ya zo da jakar, ga jakar nan tare da shi.
Allah shi kyauta. Kuma ga dukkan alamu rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ya ƙara tsananta. Har ɗaya ɓangaren ya ce ya kori chairman ɗin Adam Ashimole daga matakin jiha. Ko me yasa?
Saboda jam'iyya tana da rikita ko wa'anda jihohi ya kasa tsayawa matsayin shi na shugaba ya shirya da wa'annan rikitan da akwai a jihohi da dama da kuma ita kanta national din.
Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Hawwa Umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammaci. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun bukatar da ko Ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar Democrats a zaben baki na shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ko a'a, yayin da shi kuma shugaban ya ƙi bada wani muhimmin tallafin soja ga Kiev, abinda wani babban jami'in diplomasiya Amurka a Ukraine ya faɗa a gaban kwamitin binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a jiya Laraba. A halin da ake ciki kuma a lokacin wani taron manema labarai da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da Trump ya faɗi. Wato Recep Tayyip Erdogan, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa binciken da ake gudanarwa bi ta da kulli ne kuma abin dariya. Ya kuma ce bai bata ko minti ɗaya na lokacinsa ba wajen kallon yadda aka gudanar da zaman sauraron bahasi a talabijin, don yana can yana tattaunawa da takwarar aikinsa Erdogan. ‘Yan jam’iyyar Republican sun sha yin kira akan a kira mutumin da ya kwarmata bayanai don ya amsa tambayoyi, wanda tun farko dama shi ya fito da bayanan da suka kai ga zaman jin bahasin a bainar jama’a. Kasar Turkiya ta ce za ta tuso ƙiyar wani ba Amurken da suke zargi ɗan ƙungiyar ISIS ne zuwa ƙasarsa. Ma’aikatar cikin gidan Turkiya ta ce za ta maido da Muhammad Darwish B, ɗan shekaru 39 da haihuwa, zuwa ƙasarsa. Bayan da ya makale tsawon kwanaki a wani yanki tsakanin Turkiya da kasar Girka, ma'aikatar ta ce Amurka ta amince za ta bari a maido da shi gida, don a baya ta ƙi yarda a karɓe shi. Dawo da Darwish Amurka na zuwa ne bayan da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington a jiya Laraba. A halin da ake ciki kuma babu alamun wata nasara da aka samu biyo bayan tattaunawar da aka yi jiya Laraba tsakanin shugabannin Turkiya da na Amurka a daidai lokacin da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta taɓarɓare. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba a matsayin mai ma'ana da gaske. Kuma sayan makaman yaƙi daga Rasha kamar makamin kariya mai linzami samfarin S-400 da Turkiya ta yi ya kawo mana babban kalubale a cewar Trump a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi tare da shugaba Erdogan. Muna fatan za mu iya warware matsalar a cewar shugaban na Amurka. Masararo, kada ku sha'affa labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Alhamis, kungiyar mayakan Falasɗinawa mai zafin kishin addinin Islama ta ce ta tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakaninta da Isra'ila a kwanan nan da bangarorin biyu suka kulla wata yarjejeniya da kasar Masar ta shiga tsakani har aka cimma. Wani mai magana da yawun kungiyar ya ce safiyar yau Alhamis yarjejeniyar ta fara aiki, kuma yarjejeniyar ta kunshi wasu sharuɗa da Isra'ila ta amince da su, ciki har da daina kashe shugabannin kungiyar. Ministan harkokin wajen Isra'ila Katz ya faɗa wa wata kafar rediyon soja cewa dakarun Isra'ila za su dakatar da kai hare-hare in har su kuma Falastinawa za su nutsu. Amma kuma ya musanta batun canjin wasu manufofin Isra'ila, yana mai cewa ƙasar ba za ta ɓata lokaci ba wajen kai hari akan duk wanda ya nemi ya cutar da ita. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai ya yi sanadiyar kisan wani jagoran ƙungiyar masu jihadin a Gaza a ranar Talata da ta gabata, abin da ya sa mayakan Falasɗinawan mai da martani da harin rokoki da kuma wasu har-haren da ita ma Isra'ila ta kai daga baya.
Aisha Ma'az, aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, hukumar tsaro da bada kariya ta kasashiyar jihar Nasarawa ta yi nasarar damke wani mutum wanda ya yi yunkurin sayar da ɗansa na cikinsa kan naira miliyan 5. Zainab Babaji, gare ki.
Hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa da ke jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani mutum da ya nemi ya sayar da ɗansa, lamarin da mutumin ya ce ya yi ne da niyyar inganta rayuwar iyalinsa. Kwamandan hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidaɗa Fari, ya ce jami'an hukumar sun yi amfani da dabarun aikinsu wajen damke mutumin ne bayan ya buƙaci ya sai da yaron mai kimanin shekaru 3 kan naira miliyan 5. Kwamandan ya ce mutumin mai shekaru 42 da matan aure 5 da yaya 23, wannan shi ne karo na biyu da ya sai da 'ya'yan nasa.
Uba ne mahaifi, ya dauki 'yarsa ya saida ta kamar yadda yake saida dan akuya, saboda ya tsafi da ita a Owerri, Imo State kenan. Sannan yanzu kuma ya sake ɗauka ɗansa na biyu, yana son shi ma ya saida shi. Saboda mai zaka saida shi? Ya ce saboda yana cikin talauci. To, wanda zai sayar yanzu da muka samu labari ga abin da yake yi, sai muka yi shigan burtu, muka tura jami'anmu na ɓoye, suka nuna su ne masu fayin yaron. Ya je ya kawo yaron, aka yi ciniki za a ba shi miliyan 5. Sai aka ce, to, kuɗi kake so a baka tsabararsu, koko kana son a baka cek ne ka je banki ka karba, ko kuma kana son a maka transfer ne a tura zuwa account naka? Sai ya ce shi yana son a ba shi wuri na gugan wuri. Sai aka ce, to, je ka kawo jakar. Shi ne ya zo da jakar, ga jakar nan tare da shi. Aka ce, to, kaga wannan wuri jama'a suna kallon mu, bai kamata mu baka kuɗi a nan ba, shigan mota mu je mu baka kuɗi a boye. Saboda haka sai ya kawo yaro ya danka, da ni yanzu zai karbi kuɗi.
Kwamandan hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma jihar Nasarawa, Muhammad Gidaɗa Fari, shi ko wanda ake zargin mai suna Ayuba John, ya ce ya so ya sai da yaron nasa mai suna Solomon ne don ya samu abin rufin asiri.
Na zo sai da yaro nan, na ce na zo sai da yaro, suna yaron Solomon, na ga shekaran shi 3 ne.
Yaron waye ne?
Yaro na ne, na zo sai da shi miliyan 5. Wallahi ba wani abu da wani ya yi mana yawa.
Runduna ta kuma kame wani mai suna Garba Wamba da ke lalata ƙananan yara.
Shi kuma uwar ce take zargi wani abu na faruwa tsakaninsa da 'yarta, domin yana haya ne nake ji a gidan. To, wata rana kawai sai ta musu shigan bazata, sai ta kama shi yana birgiman hankaka a kan yarsa, sai ta kawo ƙara. Ko da muka kira shi kuma ya ce ya yarda, ɗan shekara 45 yana lalata da yarinya ɗan shekara 10.
A ɓangare guda kuwa Garba Wamba ya ce,
a yarinyan ta shiga daki na wai tana so jaka makaranta, shi ne na yi amfani da ita.
Kwamandan rundunar tsaron da ya buƙaci jama'a da su ba da sahihan bayanan da za su kai ga zaƙulo ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Ta gaida Zainab daga Nasarawa, kuma bari mu kada Abuja, inda bayan wani bangare na jam'iyyar PDP ya kori chairman din jam'iyyar Adam Ashomole tun daga matakin jiha. wasu jigajigan jama'iyyar a matakin ƙasa ke goyon bayan korar, a yayin da ɓangaren Oshamale kuma ke shiriritar da korar, wanda hakan ke nuna alamar ƙara tsanani da rikicin cikin gida na jama'iyyar yayi. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Alamun rashin sasantuwar rashin jituwa tsakanin gwamna Gordon Obaseki da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam Oshimole ya ƙara ta'azzara, inda rashin jam'iyyar na jihar ya dakatar da Oshimole. Gwamnan dai ya ce san ba Oshimole ne ya ɗora shi a kan kujera ba. Mutane sun ba da gudumawa wajen zamansu gwamna a jihar ta Edo ya karɓi mulki daga Oshimole bayan kammala wa'adinsa na biyu. Hatta wasu da ba sa maraba ga dakatar da Oshimole an dakatar da su. Masu zargin Oshimole da mulkin kama karya a APC da kawo mata matsala a jihohi da dama irin jigon jam'iyyar a Zamfara. Alhaji Sani gwamna ya ce ne ya dace ma a dakatar da Oshimole.
Saboda jam'iyya tana da rikita ko wa'anda jihohi ya kasa tsayawa matsayin shi na shugaba ya shiryar da wa'annan rikitan da akwai a jihohi da dama da kuma ita kanta national din. Ita wata jam'iyya ta jihar Edo wanda yake daga can tsatso ne ya hito su ke bugun gaba da shi misali a matsayin shi na shugaban jam'iyya, kuma duk wanda za a dakatarwa daga ainihin mazaɓar shi za a dakatar da shi ko kuma daga ƙaramin hukumar mulkin shi ko daga jiha ce komai matsayin shi a cikin jam'iyya. Kaga su kungiyar gwamnoni na jam'iyyar APC su ma sun yi kira da ya gaggauta kiran neck meeting don a tantance abubuwan da ya kamata a yi saboda kada jam'iyyar ta faɗa cikin wani rudani zuwa nan gaba kaɗan bayan wanda take ciki. Demokradiyya abinda ta ce daman jam'iyyar tana fara tun daga mazaɓa ne, matakin mazaɓa har zuwa matakin ƙaramin hukumar mulki har zuwa jiha har zuwa ƙasa. Duk wanda a shugaba a ƙasa ai waɗanda an matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi da jiha su sun ka zaɓe su a matsayin shugabanni na ƙasa gabaki ɗaya.
Kamar yadda aka yi hasashe, ita ma hukumar APC ta ɗau matakin dakatar da shugaban jam'iyyar rashin jihar Edo Anselm Ojezuwa. Sakataren walwala na APC a tarayya Ibrahim Masari ya ce jam'iyyar ta ɗau matakin ne saboda kawo ƙarshen tushen takaddamar.
Abin da ya faru ka gane shi kamar ya zama munafiki ne, yana haddasa fitina tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da mai girma gwamnan jihar Edo saboda ɗan abin da yake tunanin cewa zai samu daga rikicin in ya faru kamar yadda ya faru yanzu. To maimakon shi a matsayin shi shugaban jam'iyya ya tsaya ya gwada shugaba ne shi ya yi abin da zai iya yi ya tsaya tsakanin shi shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma shi gwamna ya sasance, sai ya kasance ya shiga gidan gaba wajen haddasa fitina ya tara mutane ya ce su ma sun kori shugaban jam'iyya na ƙasa baki ɗaya. To shi yasa muke ganin cewa wannan bai cancanci shugabanci ba, kamata ya yi ya tsaya ba a bar maimakon ya ci gaba da shugabanci din an dakatar da shi har sai kwamitin da muka kafa ya yi bincike.
Dama abu ne mai kamar da wuya rashin jam'iyya iya ɗaukar mataki kan shugabancin ƙasa kuma matakin ya samu nasara. Yanayin irin wannan takaddama ko a ce mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ya sa gwamnan Benue Samuel Otom ficewa daga APC zuwa PDP. Masana siyasa na ganin taka iya yiwuwa jam'iyyar ta ƙasa ta kori shugabannin jam'iyyar na jihar Edo da hakan zai sa gwamna Obasanjo ki ya iya sauya sheka zuwa PDP mai adawa. Nasiru Adamu Ilkaya, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru da wannan rahoton. Karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10 da kusan minti 14 na safe a agogon Washington da kewaye. Lokaci ya yi da za mu koma gefe guda, Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan irin matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko, tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take ɗauke da ciki ko kuma juna biyu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Suraiya Awal Suleiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu da yau.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wayaya aka karkasa waɗannan lokuta wato makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe ko kuma watannin farko tsakiya da na ƙarshe na samun ciki.
Makonnin ciki an kasa su kashi uku, wato trimesters. Na farko shine sati 12 na farko su ne first trimester, wato makon farko kenan na tsakiya, wato second trimester daga sati 13 zuwa 28 ana ce mishi second trimester, sannan daga sati 29 zuwa sama har haihuwa kenan ana ce mishi third trimester.
Wato a sati aka rarraba kenan, ba a watanni ba?
Eh, a sati ne aka rarraba.
To likita, kamar wasu irin matsaloli ma ake iya cin karo da su a makonnin farko na ciki?
A makonnin farko na ciki matsalolin kamar yadda muka yi bayani a wani mako da ya wuce shine bayan bata ga al'ada ba za ta fara ji ciwon mara ta ƙasa, sannan za ta ji amai, sannan za ta dinga ji kamar za ta yi amai ko da bata yi ba, ko kuma za ta dinga majin za ta dinga yin aman ma, ko kuma ta samu kasala din maman ta su dinga yi mata ciwo, ko kuma haƙoran ta su dinga rawa su dinga ciwo, ko kuma in ta danyi brush kadan haƙo dasashin ta su dinga jini da sauransu.
Kamar a makonnin tsakiyan nan kuma da makonnin ƙarshe, su kuma wasu irin matsaloli ake iya cin karo da su?
Matsalolin makonnin tsakiya da na ƙarshe dai sun so su haɗu dai, za mu yi bayanin su a tare kenan. Amma kan tsakiya yawanci matsalan da ake samu game da jaririn shine in aka je scanning za a iya samun matsalan da muke ce mishi a turance congenital anomaly, wato in aka duba za a iya samu ina irin jarirai wanda ko kansu yayi girma ya dau ruwa yayi girma, wato hydrocephalus, ko kuma wanda kwata-kwata ba masu da kai din, wato anencephaly, ko kuma microcephaly, wato kai karami kaman wanda ake magana shi na zika virus da yake jawowa din nan. Sannan akwai wasu su kuma wanda hanjin su na fitowa ne baya cikin cikin su, wani dan kyalle ne misali za a ce ya dan tare hanjin nan nasu ya fito, muna ce mishi omphalocele. Wasu za a iya samu su da kaman tsiro a ko bayan wuyan su, ko kuma bayan kashin su da ta baya za a samu wani tsiro, ko kuma in juna biyu ne za a iya samu wanda kansu a haɗe, ko kuma sun haɗu ta kugu idan ɗan biyu ne za su iya samu, ko sun haɗu ta kai, ko ta kugu, ko ta ciki, ko ta wani sashe na jiki. Sannan kuma tsakanin mako na biyu din shi ma da na uku mata ruwan ta zai iya fashewa, kuma naƙuda bai riga da ya fara ba, wannan ana ce mishi preterm pre-labor rupture of membrane a turance. Sannan za ta iya samun cervical incompetence, shi wannan wato bakin mahaifan yana buɗuwa ne da kanshi, ba za ta ji ciwo ba, ba za ta ci komai ba, bakin mahaifan da kanshi zai buɗu har sai ruwa ma ya fashe tukuna, za ta ma san wani abu na tafiya a jikinta, shi zai iya sa wannan cikin ma ya zube ba tare da wani ciwo ko wani abu ba. Sannan shi yaron a ciki yana iya mutuwa domin ita uwar da take dauke da cikin nan watakila ta samu ciwo irin na zafin jiki, irin su malaria mai tsanani, ko kuma kwayoyin cutan mara ko yoyon mara, duk wa'innan dai ciwo wanda za su sa jikin mace ta yi zafi sosai din yana iya jawo yaro ya mutu a ciki. Preterm labor, wato mata ta shiga naƙuda lokacin haihuwa bai yi ba, duk wa'innan su ne matsalolin makonnin biyu da na uku na ciki.
To likita, me ke kawo waɗannan matsaloli?
Misali na bakin mahaifa da ke buɗuwa da kanshi din, yawanci irin matan da a da an yi musu aiki na zubar da ciki ana ce mishi abortion, wanda suke zuwa a samu a yi amfani da na'urori a asibiti a zubar da ciki, misali bakin mahaifansu yana iya rasa wannan ƙarfin da zai rufu din sai da kanshi ya ringa buɗuwa. Na biyu shine wasu wa'inda suke tsayuwa da yawa tsawon lokaci suna da ciki, ko kuma ɗaukan abubuwa masu nauyi sosai akai akai suna da ciki, ko kuma wa'inda suke shan taba, ko kuma amfani da magungunan sa maye, ko kuma irin wa'inda suke dauke da cikin MB ko ƴan uku ko fiye da haka, ko kuma irin wa'inda suke da ciwon siga din shi yana jawo ruwa ya taru a cikin mahaifa sosai sai sa mahaifa ya yi girma, bakin mahaifa kuma sai ya budu da kanshi. Akwai matsalolin nan da yawa shi yake jawo. Sannan wanda yake sa yara din su fito da congenital anomaly wanda muka ce matsalolin halitta, zai yiwu macen tana shaye-shaye ko shan taba ko shan giya kafin ta dauki ciki, ko kuma bayan ma ta dauki ciki din. Sannan zai iya yiwuwa cewa tana aiki a inda akwai sinadarai wanda in ta shaka ko suka taba jikinta za su iya shiga su jawo matsala ma wayannan jariran.
To idan har hakan ta faru, wani irin taimako ake badawa a asibiti?
Taimakon da ake badawa kamar wanda suke samun bakin mahaifansu na buɗuwa din ba tare da sanin su ba, wasun su muna samun su suka zo awo muka tura su daukan hoto don a duba lafiyar baby sai a ga cewa bakin mahaifa a buɗe yake. To irin wayannan idan bai riga da ya buɗu sosai ba yayi nisa, muna iya daukan su mu shigar da su tiyata mu daura bakin mahaifa, ana ce mishi cervical sacrilege. A asibiti muke yin shi, mu sa mu daura bakin mahaifa ne da zare muke sa sawa mu daura har sai lokacin da ta kai mako na uku, wato baby ya kai fito, sai mu cire wannan zaran ta shiga naƙuda ta haihu. Na kuma wayan suke da cututtuka irin na yoyon fitsari ko kuma malaria da sauransu, daga mace ta zo ta yi mana complaint cewa tana da ciwon mara ko kuma fitsarinta yana ciwo in tana yin shi ko kuma jikinta na zafi, duk zamu yi gwaji sai mu bata magunguna ta samu lafiya. Sannan akwai wasu wanda za su zo da ciwon ciki domin suna da fibroid tare da cikin. To ciwon shi kanshi in ba a kula da shi ba yana iya sa cikin nan ya zube. A rike mata a asibiti a sa mata ruwa a bata magungunan da za su sa ciwon nan ya tafi ta samu lafiya. Su kuma waɗanda suke da wannan matsalolin halitta din a Nigeria yanzu haka ba likitocin da suke iya yin musu tiyata a cikin ciki. A ƙasashen waje ana yi, likitoci suna iya mace na da ciki, yaro na cikin ciki, a shigar da ita tiyata a buɗe mahaifa ta wani dan karamin tsagu, a shiga cikin mahaifa a yi wa babin nan aiki, a rufe mahaifa, a rufe matan ta cigaba da cikin ta har sai ta zo lokacin haihuwa kuma ta haifi yaro lahiya lawa. Amma nan Najeriya bamu yin irin wa'annan, sai dai aka haife su sannan za a iya yin kokarin yi musu tiyata. Akwai wanda za a iya yi a gyara din, akwai wanda kuma ba za a iya yi ba. Wanda za a iya yi misali irin wanda suke samun tsiro ta bayan su ko kuma wanda hanjin su ke fitowa ta cikin su din babu wannan, ba a cikin cikin su yake ba, wato kuma wata ƴar karaman kyalle ne misali ta rufe, to za a iya maida shi a rufe. Wannan tiyata ana yin su nan Najeriya.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaki bawa mata musamman ma masu dauke da juna biyu?
Shawara dai shine mace ta dauki ciki kar ayi irin na cewa a iyayenmu da kakannin mu ai sun yi kuma sun zauna gida kuma sun haihu a daji a gona lahiya lau, a je asibiti a samu a sha magungunan da ake badawa na awudin taimako ne yake wa jariran nan da ita uwar da kanta ta samu lafiya. Sannan wasu abubuwan da mace ma ba za ma ta san cewa na tafiya ba, in ta zo asibiti likita ya gani ko ma ta hoto ya ƙara tabbatar mana, to za mu san yadda za mu taimaka wa mace. Saboda haka awu na da babban mahimmanci, sannan mace ta dinga zuwa awu kuma ta samu ta haihuwa a asibiti a samu lafiyan ta da na jariri ko jariranta.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Dukkan abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
To jama'a, barkanmu da warhaka. Ga sakonnin da kuka aiko mana a yau. Sakonmu na farko dai ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura, inda yake cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta duba batun rufe gidajen mai da basu kai nisan kilomita 20 ba tsakanin su da boda. Duba da yadda hakan ke haifarwa al'umma da matsala, musamman al'ummar da ke yankunan karkara idan sun so zuwa birni domin hada-hadar saye da sayarwa. Shi kuwa Mudassir Muhammad Tafawa Ballewa ya ce, wasa-wasa dai yanzu hanyar Bauchi zuwa Gombe ta zama tarkon mutuwa ga matafiya. A kusan kullum babu wani labari da zaka ji yana fitowa daga hanyar sai labarin hatsarin ababen hawa. Domin kuwa ko a daren shekaran jiya Talata an kwantsama wata mummunan hatsari a hanyar, inda ya laƙume rayukan 6 daga cikin 'yan ƙungiyar nan na Eyes on Democracy of Nigeria reshen jihar Bauchi. Da wannan muke kira ga gwamnati ta yi wa Allah ta kawo agajin gaggawa su gyara wannan hanyar. Sai kuma Mahmud Salihu Kaura na Moda, wanda ya ce watanni 6 bayan rantsar da gwamna Bello Mutawalle na jihar Musa Zamfara, amma har yanzu gwamnan bai kafa majalisarsa ba, wanda hakan ya sa mutane da dama sun fara tunanin waishin ina gwamnatin shi ta mayar da gaba. Ya kamata gwamna Mutawalle ya hanzarta naɗa kwamishinoni da masu bashi shawara domin lamura su kankama a cikin jihar Zamfara. To jama'a, kada ku sha'afa fa, kuna sauraron ra'ayoyi da kuma sakonni da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. Sai sakonmin na gaba wanda Abubakar Kawu Girgir ya aika mana ya ce matakin da mahukuntan birnin Abuja suka dauka na hana amfani da keke napep a cikin Abuja san bai dace ba domin keke napep shine abin da wasu matasa suka rike domin samun abun biyawa kai da iyali bukata saboda haka matukar ba so ake a ƙara samar da masu garkuwa da mutane a Najeriya ba muna kira da a gaggauta janye wannan mataki sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Siraje Galip Faki inda yace a madadin al'ummar garin Faki muna kira ga hukumar rarraba wutar lantarki cewa ya kamata ta ji tsoron Allah domin ko talakawa ba su yi mata mummunar addu'a ba to Allah fa zai yi wa talakawan sakayya duba da yadda ba a ba wa talaka wutar lantarki sai a ƙarshen wata idan za a je karɓan kuɗaɗe a hannun talakawan to jama'a ku ci gaba da aiko mana ra'ayoyinku ta hanyar email wato a hausa-service@voanews.com godiya muke yi ku huta lafiya
ta gaishe ki yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma mun fa a takaice wannan karan
to a takaice za a rufe akalla jami'a ɗaya a Hong Kong har zuwa ƙarshen shekarar nan a yayin da tashin hankalin nuna kin jinin gwamnati ke ƙara ta'azzara wanda ya zuwa yau Alhamis kwanaki hudu kenan a jere ana yin zanga-zangar Jami'ar kasar Sin da ma wasu manyan makarantu a duk fadin Hong Kong sun zama wata tunga inda dalibai masu zanga-zanga suka sanya shingaye don hana 'yan sanda shigowa harabar makarantar saboda 'yan sandan sun yi yunkurin kai samame a makarantun a makon nan 'yan sandan sun yi ta harba barkonan tsohuwa da harsashen roba akan masu zanga-zangar da su kuma suka mai da martani da jifa da duwatsu da kuma wasu kananan bama-bamai ta kai ga har daliban wata jami'a suka rika harbawa 'yan sandan kibiyoyi Ma'aikatar ilimin kasar a yau Alhamis ta bada sanarwar rufe duk makarantun firamare da na sakandare har da zuwa ƙarshen makon nan. Al'amuran rayuwa sun kusan dagushewa a Hong Kong a sakamakon zanga-zangar tashin hankali da ake yi a ƙarshen kwanaki wato kowane mako watanni biyar kenan. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun bukatar ko Ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawar sa na jam'iyyar Democrats a zaben baɗi na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ko a'a yayin da shi kuma shugaban ya ki bada wani muhimmin tallafin soja ga Kiev abinda wani babban jami'in diplomasiyan Amurka a Ukraine ya faɗa a gaban kwamitin binciken duba yuwuwar tsige shugaba Donald Trump kenan jiya Laraba Kasar Turkiya ta ce za ta tuso kiyar wani ba'amurken da suke zargin dan kungiyar IS ne zuwa kasar sa. Ma'aikatar cikin gidan Turkiya ta ce za ta maido da Muhammad Darwish B dan shekaru 39 da haihuwa zuwa kasar sa bayan da ya makale tsawon kwanaki a wani yankin tsakanin Turkiya da kasar Girka. A halin da ake ciki kuma babu alamun wata nasara da aka samu biyo bayan tattaunawar da aka yi jiya Laraba tsakanin shugabannin wato shugabannin Turkiya da na Amurka a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu ta tabarbare. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba a matsayin mai ma'ana da gaske kuma.
To mai saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leather Special wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Voltec Zanga-Zanga ni Ibrahim Kalmasiri Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan matsalar cin zarafin yara wassalam.